Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 11 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara shirin ginin madakatar manyan motoci a wasu sassan ƙasar. Za kuma ku ji cewa Manjo General Leo Irabo ya ce kasancewar kan iyakokin yankin tafkin Chadi kusan a buɗe abin damuwa ne sosai. Don haka yau muke son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don a inganta tsaro akan iyakokin yankin da suka haɗa da Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi don magance ayyukan ta'addanci. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro barkamu da warhaka. Sudan na kira ga Amurka da ta yi fatali da tsohon takunkumin nan na tsawon shekaru 24 da aka akaba mata kwata-kwata. Tana mai gargadin cewa kasar na iya komawa cikin yaki idan har aka sabunta takunkumin. Gwamnatin Barack Obama dai ita ta dagewa Sudan takunkumin na wucin gadi sakamakon wasu sharuɗan da aka gindayawa kasar ta Sudan. Ciki har da ƙarin haɗin kai akan yaki da ta'addanci ga Amurka da kuma baiwa ƙungiyoyin agaji damar kutsawa ko ina a cikin ƙasar da kuma kawo ƙarshen rikici da ƙungiyoyin 'yan tawaye da masu ɗauke da makamai a Sudan. A gobe Laraba, dage takunkumin zai zama na dindindin sai dai idan gwamnatin Trump ta yi watsi da abin da gwamnatin ta baya ta aiwatar. A inda yake magana da gidan rediyon kasar, ministan harkokin wajen Sudan Ibrahim Gandur ya yi gargadin cewa fada tsakanin gwamnati da 'yan tawaye wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 300 tun shekarar 2003 zai iya dawowa inda ya Amurka ta sabunta takunkumin. Amma wasu ƙungiyoyin rajin haƙƙin bil'adama sun ƙalubalanci abin da suka ce yin watsi da ci gaban da kula da haƙƙin ɗan adam a watanni 6 na sassauta takunkumin.
An gayyaci wasu ƙasashen Afirka domin su wakilci wani zama da za a yi na tattaunawa na musamman a Amurka a ranar Alhamis mai zuwa. Taron da ma'aikatar tsaron Amurka za ta ɗauki nauyi. An fara shi ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin Iraki ta yi galabar ƙwato birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS. Jami'an Amurka sun ce ƙasashe 72 mambobin gamayyar yaƙi da IS ne za su duba yadda za a ci gaba da ƙoƙarin daƙile IS da raguwar wuraren da suke a Iraki da Siriya. A lokaci guda kuma a ci gaba da matsawa sauran abokanansu lamba da kuma hanyoyinsu. A ranar Alhamis, kimanin ƙasashe 30 waɗanda ke da ruwa da tsaki a gamayyar za su taru domin tattauna abubuwa da ya kamata a baiwa muhimmanci domin maidawa ISIS hannun agogo baya, wanda zai ba da damar murƙushe su da kuma ɗorawa a kan ci gaban da aka samu a Mosul da Raqqa.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Rasha ta nuna ɓacin ranta kan yadda Amurka bata warware batutuwan da suka biyo bayan ta sakiyar jami'an diplomasiyyar ta 35 ba a cikin watan Disambar bara. Moscow na duba yiwuwar ɗaukar matakan ramuwa, cewar ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov ya bayyana haka a yau Talata ba tare da bada cikakken bayani ba. Ya ce muna tunanin ɗaukar wasu matakai kuma bana tunanin za mu bayyana haka a fili. Lavrov ya bayyana wa manema labarai a wata gajeriyar hirar ɗatayen talabijin. Mataimakinsa Sergey Rybkov ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta Sputnik, wadda ke ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar Rasha a hirarsu a yau Talata, cewa za a yi nazarin da za a bi daban-daban akan an shirya mayar da martani mai tsanani. A watan Disamba ne tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ƙaƙabawa hukumomin leƙen asiri biyu takunkumi da ta sakiyar jami'an diplomasiyyar Rasha 35 da kuma rufe wasu gidajen mallakar ƙasar da ke cikin Amurka.
A jiya Litinin ne shugaba Donald Trump ya taya kasar Iraki da Prime Minister da dakarun tsaron kasar murna kwace birnin Mosul daga hannun ISIS. A wata sanarwa ta fito daga fadar White House, Trump ya bayyana nasarar da aka samu akan kungiyar ƴan ta'adda a Mosul, wata alama ce da take nuna ƙarshen kungiya a Iraki da Siriya. Ya ƙara da cewa za a ci gaba da neman hanyar da za a ruguje ƴan ISIS ta wato gaba ɗaya. Trump ya ce Amurka na jajantawa dubban al'ummar Iraki da suka sha wahala, wasu kuma suka mutu a hannun ƴan kungiyar ta ISIS, game da jaruman sojoji da kuma mayakan kurdawa waɗanda ake kira Peshmerga da suka sadaukar da rayuwarsu. Prime Minister Haidar Al-Abadi ya bayyana nasarar da aka samu a jiya Litinin akan ƴan ta'adda a gwamnatance a babban birnin ƴan tawayen na Iraki. A yayin da yake jawabi a tsohon birnin na Mosul wanda aka nuna a gidan talabijin, Al-Abadi ya ce wannan nasara ce akan musgunawa da mummunan aikin ta'addanci. ‘Yan sa'o'i kafin bayanin na Al-Abadi, waɗanda suka gani da idanunsu sun bayyana ana mummunan faɗa a wasu ɓangarorin na birnin Mosul. To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan sufurin Najeriya Mr. Rotimi Amaechi ya ce gwamnatin kasar ta fara shirin gina madakatar manyan motoci a sassa daban-daban na kasar don kawar da cunkoso a kan titina, hakan kuma zai taimakawa direbobi su samu wurin hutawa a lokacin da suke tafiya mai nisa. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Da yake ƙarin bayani, shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku Hassan Bello ya ce wajajen da za a kafa don manyan motocin za a tanada masaukan baki, ɗakunan cin abinci, ɗakin shan magani da kuma jami'an tsaro. Bello ya ce sassan dai za su kai kadada 50 kuma za a gina su nesa da manyan tituna.
Duk kungiyar direba da Najeriya tana nan, saboda dole mu yi da su. Mu ce musu bayan ai wannan ba za ku je ku parking bayan titi ba, akan titin a cikin birane dole abu da za a yi kaman wajen bypass na wani gari, saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su yi kawai ba, nan za a ba su komai. In ma garage mota ta lalace, akwai mechanic village wurin, idan mai suke so akwai shi, in suna son ba su lafiya ne akwai asibiti, akwai police, akwai komai yadda an yi tanadi.
Ana so inda za mu yi amfani da wannan damar, waɗanne nasarori kake ci gaba da cimma wajen kafa tashoshin nan na tudu na harkar jiragen ruwa?
Mun yi nisa kwarai da gaske, alhamdulillah, yanzu Kaduna an gama. Kamar yadda ka sani, mun je an dudduba da ministan sufuri da kuma gwamnan Kaduna, komai yayi, muna jiran abu guda biyu ne kawai za mu yi, a kare wannan shi titin da zai connecting da kuma 102 things. Wadaye hakanan shikenan. Yanzu ma ana kawo kaya a wannan tashar ta tudu.
Daya daga shugabannin kungiyar direbobi NURTW, Comrade Suleiman Danzaki, ya ce sun yi na'am da sabon tsarin don zai tallafa wa direbobi da damar hutawa don gujewa yadda barci kan share wasu direbobin in suna tuki.
Mun yi yawo kasashen duniya da yawa mun gani, duk inda direba ya yi kaman awa 5 yana tafiya, wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta. Da babban mota da jirgin sama dukkansu aiki ɗaya ne. Wato abin da suke amfani da shi ne wuta, ruwa, mai, iska da hydraulic. Don dukkansu ba su da emergency. Duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa, ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya. Amma in sun san da inda za su tsaya, ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so. Kamar na Ogere da Ibafo suna ta so su abin nan, amma kuma duk a gefen hanya zai kuma suke kashe hanya. Don cikin Lagos ba wurin da za su yi parking. In ka je Port Harcourt kuma ba wurin da za su yi parking. Don haka dole su fito waje su yi parking. Mun kosa ma a yi abin da za mu taimakan ai magana kawai za mu yi, za kuma abin murna.
Taron da ya nuna ƙwarin gwiwar wannan sabon tsari zai rage tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
Madalla a gaida Nasiru Adamu. Babban kwamandan rundunar da ke yaƙi da Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi, Manjo General Leo Irabo, ya bayyana yadda kasancewar kan iyakokin yankin a buɗe ka iya zama barazana ga tsaro a wannan yankin. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
With respect to the Boko Haram's insurgency, Chad, Cameroon, and Niger, of course, you know what their land size is.
A wannan ta da kayar baya na ƴan Boko Haram, in aka yi la'akari da fadin ƙasa na kasashen Chadi, Kamaru da Niger. Nigeria ita ce ta uku, Chadi wacce ta fi girman fadin ƙasa a yankin, Niger kuma ta biyu. In aka duba kuma yadda ba su da yawan jama'a, kaga kenan akwai yankunan da ma ba kowa a cikin su. Idan ba mu hankali da batutuwan da suka shafi makwabtanmu ba, kaga duk abin da ke faruwa da su ka iya yin tasiri kai tsaye a gare mu. Saboda mun san albarkatun da muke da su a ƙasar mu, galibin makwabtanmu za su zo kusa da su. Koda baya ga makwabtan namu ma, a iya samun wasu da ka iya yin amfani da makwabtanmu su haddasa rudani domin cin moriyar albarkatun. Wannan wani abu ne da ya kamata mu yi la'akari da shi a tsarin tsaron mu. Manjo General Leo Irabo ya kuma ja hankali kan yadda ainihin tsarin tsaro ya karanta kan iyakokinmu.
Given the relative position of Nigeria to these countries,
in ka duba matsayin Nigeria ga kasashen yankin tafkin Chadi, zaka ga cewa iyakokinmu suna nan sasarai, kuma ba zaka ga wani yanayi na sha'anin tsaro ba. Wanda kai a matsayinka na mai aikin tsaro zaka yi farin ciki da shi ba. Kenan kowa ma zai iya kusowa cikin wannan kasa, musamman ma daga shiyar arewa maso gabas. Tsohon sakataren raya tafkin Chadi, Alhaji Baba dan masanin fika, yace batun na General Irabo na bisa hanya.
A Najeriya gaba da jihohin da ka sani duka 36 Borno ne kawai take da border da kasashe uku. Sauran duk da yake kasa daya, amma Borno uku, ga Chad, ga Cameroon, ga Niger, duka suna da direct border da Borno. Kuma in kai la'akari tun lokacin da aka ce Dubai ana yaki a Chad ba a daina ba. Saboda ka kayan yaki iri sun shiga. Chad kuma da kasar Najeriya kawai abin ne gada ne da ka tsallake garin Gombarun nan ka shiga Najeriya. So dalilin saboda haka na magana da yau ana ne ma'ana. Kuma ba ɗaya daga cikin kasashen da za su iya maganin sa. Duk kadai ko su hudun ma sai an samu taimako na waje.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don inganta tsaro akan iyakokin yankin tafkin Chadi da suka haɗa da Najeriya da Niger da Kamaru da kuma Chadin kanta don magance ayyukan ta'addanci. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To za mu fara da kira daga Kebbi.
Salamu alaikum Hajiya Maryam.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Dan Asaba mai fata daga nan Yawuru jihar Kebbi.
To Mallam Dan Asaba, muna jin ka.
To gaskiya ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugabanninmu da kuma shugabanninmu na makwabta na kasashen Afirka. A dauki matakin da ya dace a saurara tsaro. Lashin saurara tsaro shi ya sa ana shura makamai babu gaira babu dalili ba kan gado ana kashe mutane a Najeriya. Domin makaman da ‘yan Boko Haram ke faɗa da su, ina tabbata miki makamai ne da ake fitowa da su daga ƙasashen Turai. Domin dai waɗannan makamai ba su ke kyara su ba. Inda an ɗauki mataki da ya dace, ina tabbata miki za a daƙile shigowa da waɗannan makamai da ake amfani da su ana kashe mutane babu gaira babu dalili.
Kuma mun gode Mallam Dan Asaba daga Kebbi. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Alhaji Hamisu ne, Tamiya daga nan Gashuwa a jihar Yobe.
To Mallam Hamisu, muna jin ka.
To alal hakika gaskiya kamar yadda shi General Irabo ne ya faɗa, ita jihar Borno ta yi iyaka da kasashe guda uku.
Haka.
Akwai Niger, akwai Kamaru, akwai Chad. To kuma alal hakika daga Niger nan kaga akwai yan tawayen da suka yi yaki suka samu matsaloli da suka kara kashe Muhammad Gaddafi na kasar Libya. To wannan makaman da suka fantsamo wallahi sun shigo Najeriya. To in ba dau mataki ba kuma alal hakika abubuwan ci gaba yake yi. Saboda haka muna kira ga ainihin su jami'an tsaro da gwamnatin tarayya a dauki kyakkyawan mataki don a hana shigowa da makamai. Alal hakika ana kashe mutane. Muna fata Allah ya sa ita gwamnatin tarayya ta dauki kyakkyawan mataki da za a taimaka su kansu jami'an tsaron. Wallahi wasu makaman da su yan boko haram suke da yi. Wato yan jami'an Najeriya ba su da shi.
To mun gode Alhaji Hamisu mai kayan miya, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya. Madan Dauda, barka da aiki.
Barka ka dai Alhaji Musa Garu, kana lafiya?
Lafiya launacce wallahi.
To muna jan ka, menene ra'ayinka?
To gaskiya al'amari, ni ra'ayina abinda nake lura da irin wayannan abubuwan, wai me yake sa kaman mu nan Najeriya su kai sojojin ba a tsayawa in kasuma na farko kenan. Na biyu, su idan muka dauka inda gwamnatin tarayya za ta kula da su kansu harkar soja, to ina tabbatar miki da cewa Najeriya muna sojojin za su tai duk wannan da kika sani wani boda boda da shoransu da ake samu irin wannan matsalolin. To amma da yawa sai kan sojojin yana gaya maka cewa makaman da kake hangowa a hannun waɗannan mutanen kai ko ba ma ku da kwatashi, to dole ne gaina za ku iya shiga wannan. Ku shawara da muke gani gaskiya za a inganta sojojinmu, idan aka yi haka za a samu damar za su tsara boda kuma za a samu cigaba. Barin Dauda na ra'ayi kenan, a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To madalla Alhaji Musa Garo, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Da wa muke magana?
Kuna magana da DSP Bello Abdullahi Gusau daga Kurfi, jihar Katsina.
To mallam Bello Abdullahi, muna jinka.
Ra'ayina shi ne kamar dai da Major General ta faɗi, bodojin nan namu babu isasshen tsaro wanda ya kamata. Ya kamata gwamnati ta kula sosai wajen tanadin cikakken tsaro, musamman na iyakokin da wannan. Sannan su miyagu suna da hanyoyi da yawa waɗanda suke shigo da makamai da su. Wani ima za ki ga ba wai makama aka jiro a gaba ɗaya zan ba, sai a taho da su fat, wanga fat daban, wanga fat daban, sai an shigo sannan a dinga haɗa su.
To kamata ina ake sanya makaman yadda suke kaucewa jami'an tsaro?
To kasan shi mugu biye da hake da shi, shi ya fika da kake jin shi haka, shi ma yana da nashi matakai waɗanda yake zuwa da wannan. Amma dai jami'an tsaro suna iya bakin ƙoƙarin su wajen ganin abubuwan nan an dakatar da su kamar yadda ya kamata. Sai dai yana da kyau.
To mun gode DSP Bello Abdullahi daga Kurfi Katsina. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Jigawa?
Muna tare da Abdulkarim garin Tsiliya, karamar hukumar Taura.
To mallam Abdulkarim, muna jin ka.
Wato kamar muridin da kuke ne ba mu fahimci abin da ake yi.
Wato muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don inganta matakan tsaro a kan iyakokin yankin tafkin Chadi, waɗanda suka haɗa da Najeriya da Nijar da Kamaru da ita Chadin kanta, don magance ayyukan ta'addanci. Abinda muke tambaya kenan akai, abinda kuma muke son mu ji ra'ayoyin ku kenan. Muna jin Kamala Abdulkarim daga Jigawa. Mallam Abdulkarim daga Jigawa, ko kana nan? To layin Mallam Abdulkarim ya wuce. To Mallam Murtala daga Kaduna gashi nan yana magana. Muna jin ka Mallam Murtala.
To Mallam Dauda, barka da aiki.
Barka ka dai.
Dai Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka.
To gaskiya yawa abinda dai muke ga kawai ya kamata shine abinda ake kira iya ruwa fidda kai, saboda kaman akwai gaskiya yaudara tsakanin makota-makotan nan. Gaskiya ya kamata kawai mu dai Najeriya ta yi, tunda da mutu al'umma tana da population da yawa, ta yi sojoji da yawa zai su kare mata iyakanta. Kin ga sheki misali, a ce Kamaru yanzu abin da ta yi a Bakashi, sojojinta mutane 'yan Najeriya an bude musu ta haka nan, kuma yanzu har yanzu ba su ba da wani ƙarin bayani ba. Kin ga wannan ba zai iya kawo haɗin kan da za a ce kowa zai tsada kowa ba. Kawai mu dai a yaya sojoji su je su tsare mana iyaka da custom da immigration su aikin su, ra'ayina kenan. Kowane ƙasa ce haka, kawai a tashi lafiya.
To Allah ya sanya Mallam Murtala kenan daga Kaduna, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, kuma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji daga gare ku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka don a inganta tsaro a bakin iyakokin yankin tafkin Chadi da suka haɗa da Najeriya, Nijar, kamar da Chadin kanta. Mun samu wani kiran daga Kaduna kuma.
Ya jama'a nan dai, barka da aiki.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Bello Sokoto ne daga nan Kaduna.
To Mallam Bello, muna jin ka.
To shi ne wani abubuwa ne wanda gaskiya dole sai an taru kasashen Afirka. A haɗa ka, inda Allah suka cimma nasara. Da kayan da Allah, saboda hannu ɗaya bai ɗauka jinka aka ce. Saboda haka tarayya za a yi kasashen Afirka gaba ɗaya, ana a samu wannan abu, a samu cigaba wani abu mara loda. A taru a haɗa kai. Kuma a ba da kuɗi, abin da ke kawo la ƙasashen ba su ba da kuɗin karo-karo a jami'ar Nijar. Wallah ko an haɗa gan za a wani abu, wasu ba su ba da abin da ke kawo wannan wahala kenan. Na gode Maryam Dauda daga Bello Sokoto ga nan Kaduna.
To Mallam Bello Sokoto, mun gode da ra'ayinka, kuma anan za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda aka zo ƙarshen kofin mai alfarma sarkin musulmi na Zandar, wanda isaka na babban birnin ya mai nasara a wasan ƙarshe gaban Tasi'u na Zandar. Waɗannan dai wasannin su ne karo na farko da aka soma gudanar da wasan kokowar gargajiya kofin mai alfarma sarkin Zandar, wanda kuma za a riƙa yin sa a kowace shekara da zummar ƙara haɓaka wasannin kokowar gargajiya a cikin ƙasar ta Nijar. Haka zalika kusancewa duka jihohin kasar guda takwas sun samu halarta a wannan shekara a wannan kwamɓalar ta farko ta kofin mai alfarma sarkin Zandar. Idan muka leƙa kuma a wasannin volleyball ko kuma wasan tulla doke, jamhuriyar Nijar da ta nuna rashin amincewarta bayan ta sha kashi a wasan da ya haɗa ta da kasar Ghana, dangance da wani ɗan wasa da kasar Ghana ta yi amfani da shi. Jamhuriyar Nijar ɗin ta ce ɗan Ghana ɗin ya taɓa yin wasanni da sunan kasar Burkina Faso a wani lokaci da ya gabata, abinda ya sa hukumar da ke kula da sha'anin volleyball ta nahiyar Afirka ta Banjar gaskiya. Kuma Nijar ɗin ce da Najeriya a wannan rukuni, wanda ya shahi yanki na uku na nahiyar Afirka, wanda ya kumshi jamhuriyar Nijar, Najeriya, Burkina Faso, kasar Ghana da Togo da Benin. Iltar wannan yanki a tankaɗe da rariya na neman shiga kofin duniya na wasan tulla doke ko kuma volleyball. Shi ko kwamitin Olympic na duniya a yau Talata ɗin nan ne a mafirin jayensa ya amince da cewa a ranar 13 ga watan Satumba, a lokacin da membobin za su gana a garin Lima, za su miƙa wasanni guda biyu na gaba na shekara ta 2024 da shekara ta 2028 a garuruwa guda biyu da ke fafatawa a neman shirya waɗannan wasanni na Olympic masu zuwa. Sun haɗa da Paris da kuma Los Angeles. Sai dai kwamitin na CEO ko Olympic na duniya ya ce idan garuruwan guda biyu sun kasa cimma yarjejeniya tsakanin su na ɗaya ta amince da shiryar da wasannin shekara ta 2024, yayin da ɗayan za ta shirya wasannin shekara ta 2028, to zai zama wajibi gare su a dawo ga ka'idodi na can baya na gudanar da zaben birnin da zai shirya wasanni na Olympic na shekara ta 2024. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympique de Marseille ta ƙasar Faransa a yau ɗinnan ta ba da sanarwar samun cimmar jejeniya da tsohon mai tsaron gidanta da ya koma Crystal Palace a kasar Ingila a shekarar ta gabata, cewa da Mandanda, wanda ya rattaba hannu a kan jejeniya ta shekaru uku tsakaninsa da tsohon club dinsa na Olympique de Marseille na kasar Faransa. A daidai wannan lokaci, James Rodriguez da ke buga ma club din Real de Madrid ya samu ficewa daga wannan kungiyar zuwa kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus, bayan da club din na Real de Madrid ya bada aronshi ga takwaransa na kasar Germany din. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar harkokin kuɗi ta Amurka ta dauki mataki kan wasu ɗan ƙasar China biyu da kuma ƙawayen ƙasar guda biyu saboda taimakawa da kuɗin gudanar da haramtattun shirye-shiryen nukiliya da makami mai linzami na ƙasar Koriya ta Arewa. Ofishin da ke sa ido akan dukiyoyin da ke ƙasashen waje ko OFAC a takaice ya kakkaba takunkumi akan ‘yan ƙasar China Sun Wei da kuma Li Hongri akan aiki da suka taɓa yi da wasu bankuna da kuma wasu mutane da suka yi amfani da kamfanonin da suka samar da hanyar cinikayya a madadin Koriya ta Arewa. OFAC kuma ya kakkabawa kamfanin jigila na jirgin ruwa mai suna Dalian Global Unity Shipping Company takunkumi sakamakon samunsa da hannu wajen jigilar haramtattun kaya zuwa Koriya ta Arewa sakamakon bujire wa kudirin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bugu da ƙari, bangaren hukunta aikata miyagun laifuka na ma'aikatar harkokin kuɗi ya yi wa bankin Dangdong na ƙasar China kallon ma'aikatar haramtattun kuɗi ta waje a ƙarƙashin sashi na 311 na dokokin Amurka. Da yake jawabi a taron manema labarai, sakataren ma'aikatar harkokin kuɗi Steve Nunchin ya ce bankin Dangdong ya yi aiki a matsayin kafa da Koriya ta Arewa ta yi amfani da ita wajen samun damar yin amfani da tsarin hada-hadar kuɗi na Amurka da kuma na duniya, inda ta gudanar da mu'amalar miliyoyin daloli na kuɗi da kuma kamfanonin da ke da hannu wajen shirin ƙera makamin nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa. Amurka ba za ta tsaya tana kallon irin waɗannan ayyuka ba, ya ƙara da cewa wannan zai buƙaci bankunan Amurka tabbatar da bankin Dangdong bai samu hanyar amfani da tsarin hada-hadar kuɗaɗe ta Amurka kai tsaye ko ta wata hanyar bankin wata ƙasa ba. Sakataren Nuchin ya bayyana ƙarar cewa san ba China Amurka ke fako ba, ya kuma nuna cewa shugaba Donald Trump da shugaban ƙasar China Xi Jinping sun yi tattaunawa mai matuƙar muhimmanci akan Koriya ta Arewa. Ya ce Amurka ta yaba da ƙoƙarin ƙasar China kuma tana fatan China za ta ci gaba da aiki tare da Amurka. Duk da haka, Amurka za ta ɗauki mataki da zai nuna lallai da gaske take yi game da cewa za ta yi maganin barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. Amurka za ta bi diddigin kuɗin kuma za ta katse su, a cewar sakataren ma'aikatar kuɗi Nutin. Ba za a bar halin takala da tada zaune tsaye da dabbancin Koriya ta Arewa haka nan ba. Amurka ta ƙudiri aniyar sa 'yan ƙasashen waje masu taimakawa Koriya ta Arewa a gaba don takura gwamnatin Koriya ta Arewa ta fannin tattalin arziki har sai ta daina shirye-shiryenta na nukiliya da makami mai linzami. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga nazari ya dawo da labarai amma a takaice.
To ga takaitaccen labaran. Sudan na kira ga Amurka da ta yi fatali da tsohon takunkumin nan na tsawon shekaru 24 da aka kakaba mata kwata-kwata. Tana mai gargadin cewar kasar na iya komawa cikin yaƙi idan har aka sabunta takunkumin. Gwamnatin Barack Obama dai ita ta dage wa Sudan takunkumin na wucin gadi sakamakon wasu sharuɗan da aka gindaya wa kasar, ciki har da ƙarin haɗin kai akan yaƙi da ta'addanci ga Amurka, da kuma baiwa ƙungiyoyin agaji damar shiga ko'ina, da kuma kawo ƙarshen rikici da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a Sudan. A gobe Laraba, ɗage takunkumin zai zama na dindindin, sai dai idan gwamnatin Trump ta yi watsi da abin da gwamnatin baya ta aiwatar. A inda yake magana da gidan rediyon ƙasar, ministan harkokin wajen Sudan Ibrahim Gandur ya yi gargaɗin cewar faɗa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 300 tun shekarar 2003, zai iya dawowa inda har Amurka ta maida takunkumin. An gayyaci wasu ƙasashen Afirka domin wakilci a wani zaman tattaunawa na musamman da za a yi a Amurka a ranar Alhamis mai zuwa. Taron da ma'aikatar tsaron Amurka za ta ɗauki nauyi an fara shi ne kwana ɗaya bayan gwamnatin Iraki ta yi galabar ƙwato birnin Mosul daga hannun mayakan IS. Jami'an Amurka sun ce ƙasashe 72 mambobin gamayyar yaƙi da IS ne za su duba yadda za a ci gaba da ƙoƙarin daƙile IS ɗin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Misha, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.